Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin was salatu was salamu al atamman al akmalan 'alal mabusi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad bin Abdullah al amin wa 'ala alihi wa sahbatihi ajma'in wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yawmiddin سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أوديك الله سبحانه وتعالى وأنتي عملتي وسر لهم وتأسوا ونبوكتي a wannan rana ta Asaba ce 16 ga watan Rabi'ul Awwal shekara 1448 bayan hijirar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da 29 ga watan Agusta shekara 2026 miladiya cikin amincewa Ubangiji mun sake haduwa wannan lokaci inda muke darasi a wannan littafi na Al-Majiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz na Dr. Abdul Azim Ibn Bab Badawi muna roƙon Allah ta'ala ya saka masa alkhairi muna cikin kitabul hudud ina ga zamu tashi inda aka ce al-hududu kaffaratu haka ne ko to sai aka ce al-hududu kaffaratun su haddodi idan ake wa mutum to suna zamantowa kaffara ne ga abin da ya aikata ne wato idan har mutum ya aikata wani abu da ake wa haddi sai aka masa haddi a kansa to kuma Allah ba zai kama shi da wannan laifin ba a kiyama ya zamanto kamar an shafe masa abin da ya aikata tunda an tsaida masa haddi عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال daga عبادة بن الصامت الله يرضى da shi yace mun kasance a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin a wajen majalisi faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace bayyuni ala an tushriku billahi shay'a ubadatu dan samit ya ambaci sun yi wa annabi mubaya'a ne a lokacin ta musulunci jama'a ne suka zo wajen annabi suka masa mubaya'a musulunci to ubadatu dan samit lokacin yace a wutar baya yana karamin yaro ma bai wuce shekara 8 ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu bayi'uni ala an la tushriku billahi shay'a kuma mun mubaya'ar musulunci a sharadan ba za ku shirka da Allah da komai ba ba za ku hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani abun halitta ba wala tasriku kuma ba za ku yi sata ba wala taznu kuma ba za ku yi zina ba wa qara'a hadhihi al-ayata kullaha annabi ya karanta wadannan sharuda da suke cikin wannan ayar baki daya wanda Allah ta'ala ya ambata cikin suratul muntahina cewa mata idan sun zo sun yi wa annabi mubaya'a ya ayyuhan nabi idza ja'aka al-mu'minu tubayyinaka anna Allah yushrikuna billahi shay'a ولا يزنين ولا يسرقن ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف سن شر كيف بايعهن واستغفر لهن الله تو النبي صلى الله عليه وسلم ya kan yi wa mutane bai'a akan wannan duk a wasu lokata ya kan yi bai'a wa akan hakan ba amma mafi yawancin lokata ya kan yi wa mutane mubaya'a a kayan haka har ma lokacin da aka zo hajjatul wada annabi sallallahu alaihi wasallam mata da suka zo ya musu mubaya'a a kan haka kamar yadda ya zo a cikin kissar mubaya'ar Hind lokacin da ta je kemo baya a ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai binti Utba. To annabi ya musu mubaya'a akan waɗannan sharuɗa baki ɗaya, abubuwa ne munana waɗanda Allah ta'ala ya ƙi su, kuma annabi ya ƙirga su a cikin as-sab'u al-mubiqat. To wa qara'a hadhihi al-ayata kullaha, ya karanta abin da ke cikin wannan ayoyin ayar gaba ɗaya. To sai annabi ya ce faman wafa minkum, duk wanda ya cika waɗannan sharuɗa cikin musuluncinsa, fa ajruhu ala Allah, to ladansa yana nan ga Allah subhanahu wa ta'ala, saboda Allah shi ke ba da lada. Wato ana so waɗannan ababe duka mutum ya kiyaye su domin Allah. Wa man asaba min zalika shay'a, wanda ya aikata wani abu, asaba bi ma'ana fa'ala, wanda ya aikata wani abu a cikin wannan, fa'uqiba bihi, sai aka masa horo a dalilin sahabbi kenan. Haddin shirka dai mutum ya dawo musulunci ne, in kuma ya ki dawowa bayan kwana uku na hudu sai a kusa haddi a kashe shi, to ina tuba kuma za ta yi lokacin. Amma sata ana yin haddinta, mutum yana raye yana cikin musuluncinsa, sai a yi gutse da masa hannu ya zama dungu, zina ana mata haddinta, shan giya ana masa haddinsa, buhutani da aka ambata ma a cikin ayar ana masa haddinsa, duk da shan giya ita ba faɗa a cikin ayar ba. To amma waɗannan abubuwa duk da ake musu haddi, shi ne ake ishara a nan. Wa man asaba min zalika shay'an, duk wanda ya aikata wani abu daga ciki, fa'uqiba bihi, sai aka masa horo, ma'ana aka masa haddi a kai game da abin da ya yi, fa huwa kafaratuhu. Hadithin ya ce to wannan shi ne kafararsa, kafara shi ne kankarewa, an kankare masa kenan, ba za a kama shi da wannan laifin a ce ai yana rubuce lokaci kaza ya yi kaza ba, in dai an yi wa mutum haddi to shi kenan. Wa man asaba min zalika shay'a, wanda ya aikata wannan kuma, fasatarahu Allahu alaihi, sai Allah ya koye masa, ma'ana ya yi a koye, Allah bai nufa an kama shi an tsaida hujja a kansa kuma an kai shi gaban hukunci an masa haddi ba. Fa huwa ila Allah, to al'amarin sai na zuwa ga Allah. In ya tuba, wannan kan dama Allah ya tallata wa bayansa tuba. Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. To amma misali an sata ana yi mata haddi ko ba a yi, haddin ta shine yake hannu. To mutum sai ya sata, ba wanda ya ganshi ba a kama shi ba, fasatarahu Allahu alayhi fa huwa ila Allah, to lamarin sai yana nan zuwa ga Allah. Wannan kan sai Allah ya masa hukunci, domin wasu hadisan sun nuna haka ko in anan duniya ne to ya maida, kaga tubar kenan, ya tuba zuwa Allah, ya tuba ga Allah, to ya maida haƙƙi kuma ga wanda ya sata. Ko kuma in ba zai iya ba, mayarwa ba shi da hali, to je bayyana masa dan ya neme ya yafe masa, in ya ce ya yafe masa shi kenan. To amma in ya tafi da haƙƙinsa zuwa ga Allah fa, hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa ɗayan ku lallai ya maida abin da ya zalunci wani tun a yau, ya ce qabla Allah ya kuna dirhamun wala dinar, tun kafin ranar da ba shi da dirhami ba shi da dinar. Kaga wannan ka in sata aka yi ba a yi haddi ba, to wannan in an je alkiyama, annabi ya bayyana cikin hadithi, za a ɗiba ne, fa ukhidha min hasanati, za a ɗiba daga cikin kyawawan ayyukansa, sai a biya wanda yake ma'abucin haƙƙi gwargwadon zaluncin da ya masa. Nan ana nufi abinda mutum ya aikata ne na laifi wanda bai shafi haƙƙin wani ba cikin abinda ake wa haddi. Kamar misali mai abinda ya tsaya laifi ne ake wa Allah amma bai taɓa haƙƙin wani ba, kamar misali shan giya, kamar zina misali. To irin wannan sai Allah ta'ala ya sitirta shi, ma'ana ba a kama shi ba,
kuma shi bai samu tuba ba ya tafi ma Allah da haka shi ne hadithin yace insha Allah ghafara lahu in Allah ya ga dama kiyamun ma sai ya nafi masa ai yace wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma wannan karkashin mashi'ar Allah ne kai da aka baka garanti ha aka baka garanti a nan duniya cewa idan ka tuba zuwa ga Allah Allah zai yafe maka amma can kuma fa kaulani ne ko dai ayi ne ko ba ayi ba to in mutum baya cikin wanda Allah ya ga daman fa yace zai azabtar da shi kaga ya shiga uku gara mutum ya tafi abin da yake tabbas an bashi garanti akan wanda ba bashi tabbas ba an bashi a karkashin mashi'a ne wai ba wuce yace kai a baka ya fi kaza a kurki ko to don haka yace fa huwa ila Allah al'amarin sai yana zuwa ga Allah in sha ghafara lahu in Allah ya ga dama sai ya yafe masa wannan laifin wa in sha in kuma ya ga dama aqabahu sai ya masa hukuma ya masa azaba a dalilin aikin da ya aikata to haka ba dukkan haddodi ne suke zamantowa sun kankar laifin gaba daya wannan matsala ce ma khilafiyya wasu daga cikin malamai suna cewa haddi baya kankarewa laifi gabawa sai in ya tuba taubatan nasuha wannan tsari ne da zamu shar'a ne tsari ne na shari'a aka ce ayi kaza domin me hikimar haddi shine izna ayi wa'azi ga wasu kaso aikata saboda irin wannan aikin duk abin da aka ce akwai haddi a kansa to zaka ga yana bata zamantakewar al'umma yana bata zamantakewar al'umma Allah subhanahu wa ta'ala kuma yace wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku yi barna a banka sa bayan Allah ya riga ya gyara ta to zamantakewar al'umma yana da tsari irin wanda Allah ta'ala yake so su gudanar haka ne sunnantar musu don haka barna abu ne wanda yake dariya ce kutsowa ta yi babu ita to waɗannan abubuwan duk da aka ce ai haddi a kansu zaka ga suna bata yanayin al'umma an ce ai bulala ga wanda ya sha giya shan giya yana bata zamantakewar al'umma ko baya batawa yana batawa domin duk wanda ya sha kwakwalwarsa ta gushe zai iya aikata duk abin da ya ga dama na laifi sannan sai aka ce sata idan an yi yaki rubu'u dinar za a mata haddi sata tana bata zamantakewar al'umma ba ko bata batawa mutum ya samu kudinsa da kyar zai yi wata bukata wa ya sani ma wata gida ko gonarsa ya je sayar zai karɓi ta arowa zai yadda ya sayar da gonarsa in ba larura ba ko wani ma ya sayar da gidansa ana sayar da gida idan bukata ko wani ma wata gida gidansa ya sayar dan ya je bukata shi kuma balawa kawai ya gani ya dauka ne wata gida sarkinsa ne ba shi ajiyar kuɗi sai balawa ya zai dauka kage ya sa shi a cikin tsaka mai wuya kunya za ta dinga kama shi to tana bata zamantakewar al'umma sai aka ce ai haddi akai to haka duk abubuwan da aka ce ai haddi buhutani a jefin mace ko namiji mai kamun kai wanda tunaninsa bai je kan zina ba a ce masa mazinaci an bata zamantakewar al'umma dan an masa batunci cikin jama'a za a ga ya lalace a idansu in har sun yadda na magana shari'a ta ce kar a yadda shi kuma wanda ya faɗa a ce amma bulala 80 to duk waɗannan ababe suna bata zamantakewar al'umma ne to shi yasa sai mu wasu malamai suka ce an shar'anta haddi ne domin a tabbatar da nizamul umma tsari na al'umma dan a hana mutane aikata irin wancan abin in sun ga an yi horo ga wanda ya aikata dan a samu daidaito ne amma kafarar bata warwarewa laifin da ke kan mutum sai in yayi tuba ingantacciya tuba ingantacciya ita ce take yashewa mutum laifin da yake kansa wasu malamai sun ambaci haka amma al-qadi iyad rahimahullah shi yace zahaba aktharul ulama shi ya kawo ne ma an haka to ya ambaci cewa mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa haddi yana warwarewa kaffara ma'ana yana zamantowa kaffara ga abin da aka aikata yace mafiya yawan malamai fatuwar da suka faɗa kenan dalilin su kuma wannan hadisi dake gaba gare mu na ubadatu dan sabit wannan kuma shine magana wacce take rajiha inda an tsayar to shikenan kafin a kama mutum a masa haddi ko kuma Allah ya suturta shi ba a kama shi ba kuma sai nadama ta shiga zuciyarsa ya tuba to nan Allah ta'ala yana yafe masa babu haddi babu kuma kamuwa kiyama insha Allah to haddi dinnan da aka ambata waye yake da ikon tsayin haddi man yuqimul hududa waye yake da ikon tsayin haddi kowa ne daga an kama barawo shikenan ban mantawa an je taron jama'atin nasarar islam da dadewa tun muna yan matasa saffa kanana da aka yi a Kaduna shekarun baya ba zan faɗi shekarun ba kar ku ga kamar ni na tsufa taron jama'atin nasarar islam da aka yi gama gari gaba daya abin nan Sardauna menene Ahmad Bello stadium a Kaduna ta cika market yadda ka san aikin hajji amma matsa mutane ina tsaye a wajen kusa da inda yan brother suke lokacin yan brother ake ce suna nan haka ta gefe sai aka kama dan sane ana kama dan sane wallahi sai inji wani kawai da cewa ku mi ko mana wuka nace to garaje ga da miki kaje a lokacin wai tsaye da haddi zai amin tunda taron musulunci ne kawai an ce an kama dan sane a yanke masa to kaga wannan shine kaman kissar da bawo shi yake bada ta garaje ko wai daga aka masa tayin dami sai ya ce ku zuma mana miya dami ba to ba haka abin yake ba ba daga an ce ga barawo shikenan sai a nemo taya a nemo kulki duk da dai su ma ba su da kirki akwai kunzu ga fitina a wajen su sai su kashe mutum akan abin da bai taka karya har kisan kai an yi a garin nan aka kakkashe mutane akan waya fa waya bai akai akai waya wai aka kashe mutum akan waya saboda tsaban lalacewar al'umma waya fa ko aka kashe mutum akan mashin kacal idan mutum yanzu wai mashin ya fi ran mutum daraja hasbunallahu wa ni'mal wakeel to su ma ba suna yin abinda zai kusatar da ubangiji to amma duk da haka idan waɗansu sun lalace ba a ce kuma al'umma gaba ɗaya ta lalace wajibi ne ya zamanto waɗanda aka ɗora wa nauyin wallahi idan ba su yi ba to sun shiga uku a kiyama ba ana ta nuna neman mulki ba ko kuwa so yake sai ya zama shugaban al'umma to kun shiga uku wallahi idan ba ku sauke nauyin da yake wuyan ku ba ku san abin da yake shugabanci bane shi yasa kuke kwanayin sa bai zai da shugabanci sai dai ya same ka a baka so karhan to wanda yake da haƙƙin tsaida haddi wala yuqimuha illa al-imam shugaba shine yake tsaye da haddi shugaba shi zai tsaye da haddi au na'ibu ko kuma wanda yake na'ibin sa wanda ya wakilta shugaba zai iya wakilta wani ba sai duk bici nan sa ba duk wanda ya wakilta ko wane ne a cikin jama'a ya wakilta shi yace je ka tsaye da haddi akan wani shikenan yanzu ya tsayar ne a da yawunwa za a ce wancan ne ya tsaye da haddin za a ce shugaba ne ya tsaye da haddin ya wakilta wane yayi shi ma yanzu an tambaye shi zai ce shugaba ne ya wakilta ne yace a aiwatar haka lamarin yake shugabanni su suke da haƙƙi aisha sa Allah subhanahu wataala da yake yaban zamantakewan Madina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo aka kafa shari'a ta musulunci a waje dan Madina na aka so mu kafa shari'a ita ce daular da aka fara kafa shari'a Allah da yake yabo a game da su yace allazina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wallahi akibatul umur sune wadanda idan muka ba su makkannahum ai muka zaunar da su a ban kasa muka ba su iko suka san mulkin waje suke da zartaswa to abinda suke aiwatarwa Allah ya ce aqamus salata suna tsaye da haƙƙin Allah wajen kiyaye sallah wa atawuz zakata suna bayar da zakka haƙƙin Allah ne da ya ce abawa talakawansa abawa bayan sa talakawa sannan wa amaru bil ma'rufi suna umarni da kyakkyawa na wa nahau anil munkar suna hani daga mummuna wannan al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ya tattara hadda ikamatul hudud, sai da haddodi. Yana daga cikin al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. To don haka haƙƙi ne wanda yake na shugaba ko kuma wanda ya wakilta, da annabi sallallahu alaihi wasallama kana yaqimul hududa fi hayatihi, domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tsaye da haddodi a rayuwarsa. Annabi ya tsaye da haddi a rayuwarsa. Ya wakilta ya ce a aiwatar sallallahu alaihi wasallama, ya je shi an gida kansa. Wa kaza khulafa'uhu min ba'dihi, haka nan halifofinsa a bayansa su ma sun tsaye da haddodi. Wa anaba sallallahu alaihi wasallama fi iqamati al-hudud, kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya wakilci. Anaba wato ya sanya na'ibi ke, ya sanya hukunci abin nan wakilci wajen tsaye da haddodi. Fa kala, misali kamar cikin wani hadisi wanda Bukhari ya kawo, yace wa qad ya'una su illa imra'ati hadha fa in i'tarafat farjumha, yace ya unais je ka wajen matar wannan mutumin. Fa in i'tarafat, idan hatta i'tirafi, ta amince da cewa ta aikata laifin zina da aka zarge ta da shi, yace farjumha, to je ka sai kai mata rajam. Yanzu kaga annabi ya wakilta wa, waya wakilta hadisin? Ha, waisu Unaisu, ya wakilta Unaisu. Kisan ina ji tana gaba. Bukhari da ya kawo hadisi ne wanda yake mai sai. Abinda ake son nunawa a nan, ana son ya wakilci, shugaba zai iya wakiltawa. Yanzu misali alƙalanci, idan an ce wannan alƙali ne, to wakili ne na shugaba. Akwai wanda ake ba shi hurumin ya aiwatar da kaza, ko ba haka ba? To a matsayin wakili yake, idan ya aiwatar, to yayi ne da yawon shugabanci. Shugabanni su ne waɗanda suke da haƙƙin su ce a tsaye da haddi, haƙƙi ne nasu ba na kowa ba. Don haka kai ba za ka aiwatar a anguwarku ku haɗu wai ku ce ba ku yi masa haddi ba a wanda ya aikata laifi, an same shi yana zina, ku zo ku ce a to ai tunda shaidu hudu sun tabbata, a ku hau bishiya ku ciro mana budalai ku zazzana shi, a yin kun yi haka yanzu kuna ku daban abin da kuka yi, ba wancan haddin ba ku sauke masa haƙƙin haddi ba, don ba ku ne kuke da iko ba. Yanzu kuna ku kun yi wani zaluncin ne, shi nasa ya yi laifi, ku kuna ku kun yi zalunci, haka lamarin yake. Amma akwai inda aka ba da dama mutum ya tsaye da haddin shi da kansa ba sai shugaba ba, shi wanda yake mallakar bawa shi ne yake waya juzu lis sayyidi an yuqima al hadda ala mamlukihi, ya halatta ga mamallaki wanda yake da mallakan bawa, shi ake nufi da sayyidu anan, an yuqima al hadda, ya tsaye da haddi ala mamlukihi akan bawan da ya mallaka. In mutum yana da baiwa ko bawa sai ya same shi da laifin zina, zai iya tsaye da musu haddi. Da kauli sallallahu alaihi wasallama, saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallama, idza sanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidha alhadda wa la yusarrif alaiha thumma in zanat athaniya falyajlidha alhadda wa la yusarrif alaiha thumma in zanat athalitha falyabi'ha wa dhabi hablan min sha'r, hadith ibn bukhari da muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ku yanga al'amatu, ku yanga idan ta yi zina, fatabayyana zinaha, kuma zinan na ta yi bayyana, an tabbatar da shaidu a kanta, to annabi ya ce falyajlidha alhadda, shi wanda yake mallakanta ya mata bulala na haddin da aka ce mata, sai mata bulala nawa zai mata. Yanzu misali mutum sai samu kuyangarsa ta yi zina, kuma ga hujja tabbatacciya a kanta, sai aka ce ya yi mata haddi, menene haddin zina? wani ya ce jifa, wani ya ce bulala. Na'am? In batta da aure bulala ta, yin tana da aure ba? Jefewa. To ba haka ba ne. فليجلد الحد سي متى بولالا الحد ولا يثرب عليها ko ba sai aibata ta ba ya ta aibata ta bayan wannan in har ya mata shikenan a baya ba mun ji cewa da ma idan aka masa haddi shikenan ya zama kafara ba to shi yanzu kuma ya mata haddi kuma sai ya ci gaba da aibata ta ina cewa mutum mai rubanza mutum ki kuma kuma mu gani mutum mai rubanza lalatacciya kinje ki kawai kina abin nan kina babara a aka da fada ba ruwansa shi dai ya tsaye da mata haddi kawai ya ja bakin sa alaikum wala yusarri ba'daha thumma in zanat athaniya sannan idan kuma ta sake yin zina karo na biyu falyajlid hal hadd ya sake mata haddi wala yusarri ba'daha nan ma kuma kada ya aibata ta kada ya tsangwame ta thumma in zanat athalitha in kuma ta sake karo na uku to annabi ya ce falyabi'ha kawai ya kai ta kasuwa ya sayar walau bi habla min sha'rin ko igiya ce ta gashi gashi aka saka aka tuka igiya bai da karfi bai da daraja to ko in wannan igiyar ce ya rasa farashi sai wannan ya bayar ya rabu da ita wato kada ce sai ta yi tsada duk kan kaskantaccen farashin da aka bashi bai samu sama da haka ba ya rabu da ita saboda yanzu ita ta zama aibi kun gani kaga sai aka jingina mata karo na daya karo na biyu karo na uku me yasa ka saboda yawan nana ta zina akasari dabi'a ce ta bayi bayi su ne masu yawan nana ta zina a haka aka san su ko a zamanin jahiliya ƴaƴa mata ba wai ba sa zina bane suna yi to amma ba a cika samun ƴa mace ta yi zina ba tun a zamanin jahiliya cikin larabawa ɗabi'ar zina ɗabi'a ce ta kuyangai me yasa saboda kuyangai su ne basu da tsari su ne basu da daraja su ne ba a ganin su da kima yanzu idan akuyarka ta je ta kawai sai wani bunsuru ya bita za ka damu sai ta iyo juna sai ta zo sai ta haifa maka sai ka ce ka duba bunsurun nan ka je ka kashe ni malam wane ka ga bunsurun ka ya daina bin akuyata za ka je ka yi haka ake murna ma za ka yi kasan karuwa ko saboda idan har ta samu juna in ta zo in ta haife a gida ma to kai ne yanzu ka samu addition na dukiya dan naka ne kai zaka sayar Allahumma illa adadin akwai kuyangai nau'i biyu akwai al'amatu litasarri akwai al'amatu lilkhidma wacce take lilkhidma ita ce wanda ba a cika damuwa da ita boyi boyi ce kawai dama ita bana ce aiki kawai take wanda take tasarin shine wanda Bahaushe ke cewa sadaka adadin suna sanya in sun ga kuyanga suna santa to sukan ajiye ta ko da dai ba su yantar da ita ba sai su dinga kusatanta amma ba za su yadda su haihu da ita ba har sai lokacin da suka gama biyan bukatar su da ita suna so sayar to za su je sayar da ita kuma su karɓo kuɗi to irin wannan ana kulawa da ita ba a barinta ita ta yi ayyuka ba a barinta kuma ta tafi amma wanda take mai yin ɗawainiya to mafi yawancin lokuta a kowane lokaci za a iya aikanta ita ce take kai kawo kasuwa zuwa gona ta ɗebo kaza ta yi abinci ta gyara gida ta yi waye duk cikin ɗawainiya take to don haka wanda yake lalatacce shi ya fi zuwa kanta kuma ita ce ba ta sanya tufa mai kyau tana barin jikinta a bubbuɗe don a ba ta wadataccen tufan da za ta gyara jikinta so sassan jikinta na yawan bayyana saboda ba ta da wadataccen kaya baiwa ce walakantacciya wannan shine kwatance da subhanahu wa ta'ala ya a cikin alqur'ani da yace yudinina alayhinna min jalabibihinna cikin suratul ahzab da Allah yace ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina matan mu'mina du'a ga musu yudinina alayhinna min jalabibihinna su kusatar da ƙasa da julbabin su lullubin su lulluba jikin su rubuk sai Allah ya ce zalika adina an yu'rafna, wannan shine yafi kusa yadda za iya ganewa, yu'rafna iya gane su, fala yu'dhain yadda ba za a cutar da su ba. Ne malaman tafsir suka ambata zalika adna an yu'rafna, wannan shine kusa kamar yadda as-suddi cikin al-majrah Abdullah dan Abbas ya fassara zalika adna an yu'rafna, wannan shine kusa a iya gane cewa an yu'rafna annahunna afifatun ghayru iba, za iya ganewa mata ne masu mutunci, su fa ba kuyangai bane. Fala yu'dhin, dan kada wani ya bujiro musu da sanyin lalata da su, shine dan kada a cutar da su. Wato kaga wannan ibara qur'aniyya tana nuna cewa ashe mata wadda take dama jikinta ko ta bayyana sassan jikinta tafi kama da baiwa kuyanga a zamanin jahiliya, ma musulunci bai zo ba, kuma irinta ita ce wanda take zamantowa ta bujiro da kanta ga duk wanda zai taya, don Allah haka ne a rayuwa ko ba haka ba? Wacce ta shake jikinta, ta fidda rabin mamanta, ta fidda sassan jikinta, shef ɗanta da suwaye da wuya, wallahi kowa maganinta zai dinga yi, ko ba ta isa hana shi ba, ko ta isa dan giya yana tafiya yana tambele yayi harasuwa jikinsa dukun dukun ya ganta, ta za ta wuce kai amma Allah ya halitta a nan, sai ya faɗa ko ba zai faɗa ba? Kuma ya tabinta yana kallo tana tsaki kuma yana binta, ba ta isa hana shi ba, dan ita ta bujiro da kanta yadda zai cutar da ita, ko kallon da yayi da kalaman da zai faɗa a kanta ai ta cutu ko bata cutu ba, to ballantana na wani a wani sako zai iya kai mata rubka. Shi yasa ake samu a kasashen Turai da yake su tabaruji suke yi, bayyana kansu suke, sai ake yawan yin faɗi ko ba haka ba ne? Amma wacce take ana lulluba jiki ana lulluba jiki, sai kaga an fi samun kamun kai, yadda idan mutum ya zo zai wuce ma ya gama ce cikin lullubi tana tafiya kuma ba da rangwada ba, ka san yanzu akwai iya shege ma da ake, sai a sanya niqabi amma kuma abinan kwabili shi kuma a waje, da ya ganin wannan ka san niqabin nan nata ba dan Allah ta sa ba, kaga mace ta sa niqabi amma kuma ta sanya hijabin ta iya kunkumi, kuma ta zaninta rabin kwabilinta yana fitowa waje, wallahi ka san niqabin nan kar a gane ina za ta je ne munafika, kar wani ya gane ta ne inda ta je, amma ba dan Allah ta sa ba. Amma wanda ta sanya hijabi rubuk har kasa kuma ba ta rangwada, tana rakubewa gefen hanya, tana tafiya cikin nutsuwa ga niqabinta, to insha Allah a abin da za a gani dai matar kirki ce mai kamun kai, ko da kulalatacciyar ne ta irin wannan sifa, bi iznillahi ta'ala lalatacce in ya ganta ba zai gane ta ba, zai ba ta waje, haka abin yake. To shine zalika adna ayu rafna fala yu'mi, ai tabarruji ba wani ba abun burgewa ba. Wani me yake ma yana cewa law kanatit tabarruju min at-taqaddum lakanatil hayawanatu ashaddu taqadduman min al-insani, inda a ce bayyana jiki da mata suke yi wai wayewa ce, to kuda sai mu ce dabbobi ashe sun fi dan adam wayewa, haka abin yake? Saboda dabba ita ina ruwanta, kaga akuya mana ita abin bindin da aka mata ma daga yi sama take, haka Allah yi ta ƙara wata baro jike nan in da ake koyewan ma ita bude, to kenan ashe da bayyana jiki shine wayewa, ɗaɗɗama jikin nan da mata suke yi da su waye, diyan sun zama lalatattu, matan auren da ƴaƴan ba a iya rabewa, ya zamanto gaba ɗaya yanzu tarbiyya ta lalace, an yi gaba an dawo baya, rawar kura tafiyar kura kai, an yi gaba an dawo baya, da mata ka gansu cikin mutunci, yara mata cikin mutunci da hijabinsu, ko jami'o'i ka jira ka gansu rurrufe da hijabai, kalla ka ga waɗanda suke tabarruji sai ka dan wallahi lazim. Amma yanzu abin ya zamanto ya koma kuma an koma baya, Allah ya sawwaka. To kaga a wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kwatancin zina kashi nawa? Kashi uku akan kuyanga. Me ya saka? Saboda kuyanga ita ce wadda ta fi zamantowa kusa da yadda za a latsa ta kuma har a yi zina da ita, kuma ba kowa yake aurenta ba, don haka in mai gida bai sanya ta sadaka ba, kawai hidima take yi, wani kuma ba ruwansa da ya aure ta, kuma gashi tana da sha'awa, kuma gashi dama ana yawan barinta ta fita ko da daddare ta je ta yi ɗawainiyoyi na gida, to abu ne mai sauƙi ta aikata zina. Shi yasa Qur'ani ma da ya zo sanya haddi sai sanya nata rabi, rabi ita aka sa. Fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma ala almuhsanati min al'adhab. Idan har ku yanga ta aikata zina, to rabin abinda ya za a yi wa ya shi za a mata. To in ba ta da aure sai ta yi zina, nawa ake ma in ya ce bulala 100 ita yanzu nawa za a mata? Sai a mata 50 shine rabi. To idan tana da aure ko ta taba yin aure, idan ya ce ta yi aure ko tana da aure ko ta taba yin aure sai ta yi zina, me hukuncinta? Rajam ko har sai ta mutu ko? Akwai rabin mutuwa? To ita wacin me za a mata? Sai a dawo dai wannan 50 din shi za a mata. Bulala 50 din dai da ya ai da mai aure, wadda ta taba aure, da wadda take da aure, da wadda take budurwa, ku yanga duka bulala 80 ne. Ai bulala annu bulala 50. Wannan shi wa mas'ala ce khilafiyya. Akwai malaman da suka ce wacce take ya ai wacce take mai aure ko ta taba yin aure ita ce idan ta yi zina za a mata bulala 50, amma wacce take budurwa ita ba za a mata komai ba. Tun a zamanin sahabbai akwai wanda suke da wannan fahimta, suka ce me yasa? Ai abinda Allah ya faɗa cewa ce fa idza uhsinna, me ake nufi uhsinna? Sai suka ce tazawwajina ake nufi. Za mu zo kan mas'alar dai mu tattauna bayanin insha Allah. To nan dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera wannan saboda ita ku yanga. Dalilin da ya saka kenan Hindatu bintu Utba, lokacin da ta zo ta imratu Abi Sufyan, da aka yi fatuhu Makka, Annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa mata suna yin mubaya'a, da Annabi ya karanta mata wannan sharuɗa, Allah Allah ya tushrik nabillahi shay'an wala taznina, shine sai ta ce wahal taznil hurwa, tambayar da ta yi kenan. Sai ta ce ya manzon Allah, a dama ya a ita ya ce a yar ma mai daraja ko ci babban gida matar babban mutum, don haka sai ta ce wahal taznil hurwa, a ya manzon Allah dama ya tana yin zina ne? Ita wato ta yi mamaki ma da aka sanya mata wannan sharaɗin, ai ba al'adar ya ne ta yi zina ba? Ita tana ga ko ba a sa mata wannan sharaɗin ba a jahiliya ma dama ba ta yi, ballantana kuma yanzu a cikin musulunci shi ta ce har wa hanta sunna huwa, ku duba ba hadisi ne ingantacce. Saboda mamaki ta yi, Allah ka shirar da mu. Ashe yanzu bayin suna da yawa kenan in wannan za a nasa. To aka ce haddu zina, haddin zina الزنا حرام وهو من اكبر الكبائر. ita zina haramun ne, yana daga cikin manyan kaba'irai. Ubangiji Allah ya mana sani, qala ta'ala, Allah ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, kada ku kusaci zina. Qur'ani bai ma ce kar ku yi ba, sai aka ce kar ku je kusa da shi. Abinda baka je kusa da shi ba ka yi, muqaddimatuhu ma an hana, abubuwan da zai kawo shi saka aka ce kar a kafa idanu kallo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Ali ibn Abi Talib yace la tadbi' an-nazara bin-nazara fa inna laka al-ula wa laysat laka al-thaniya, aw kama qala Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi yace kar ka biye ma kallo da wani kallon, domin na farkon an yafe ma, amma ba na biyun yana kanka. To ka kallo ma aka hana, ka waiwaya sai ka ga mata a wani yanayin da bai halatta ba, sai ka ɗauke kanka, an yafe ma wannan. Amma a kullum ka sake mai da kan idan, ko kuma da ka ɗauke nan da ka kalla ɗin sai kake ɗaukewa idan ka ci gaba da kalla, to yanzu an soma counting. To kaga wannan yana daga cikin muqaddimatuhu, abubuwan da yake kaiwa zuwa ga sai ko keɓantuwa, sai aka ce kar a keɓanta. لا يخلون رجل بامرأة, kada mutum yake banta namiji ya kebanta da mace sai wanda ba muharramarsa ba. Aka ce idan namiji ya kebanta da mace to na ukun su shine shaytan wanda ba muharramarsa ba. To kaga wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da yake kawo kusaci, suna nan dai da yawa. To duk sai shari'a tace karka yi su, karka yi su, karka yi. Shine nan Allah ya ce wala taqrabu zina, kusatatta ma an haramta, to ina kuma ga aikatawa. Kaga wasila da za ta kai zuwa ga zina an yi hani, to ashe ita kan ita ce ma min babi aula, innahu kana fahishatan, domin ita zina ta kasance alfasha ce, wasa asabila kuma mummunan hanya ne. Wa Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu, daga Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kara masa yarda, kala yake cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dhanbi a'zam, wani zunubi ne yafi girma? Kala annabi ya ce anta ja'ala lillahi niddan, ka sanya ma Allah kini, ka sanya masa kishiya, ka sanya mai abokin tarayya. Wa huwa khalaqaka, hali kuma shine halicce ka ba tare da kowa ba, ba wanda ya dafa masa wajen halittarka, kuma yanzu sai ka sanya masa kishiya? To babu laifin da ya kai wannan shirka ba. Kuntu sai nace thumma ayu, sannan sai wanne? Kala sai annabi ya ce anta qatula waladaka makhafata an yata'ama ma'aki, ka kashe danka dan kana tsoron kada ci abinci tare da kai. Kin yanda ake zamanin jahiliya, kisan kai shine wanda yake qatlun nafsi allati harama Allahu illa bil haqqi. To amma a cikin kisan kan wanda ya fi muni shine turbudewa ƴaƴa da suke yi, turbudewa ƴaƴa. Wa idhal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, wanda aka turbude ta cikin kasa da ranta suke dauka su je su tona rami sai a jefa yar. Ƴaƴa mata suke wa haka, wai za su jawo musu talauci sun canfa su, ko kuma za su jawo musu kunya a cikin al'umma. Don ka tun suna ƙanana ba ma tana jinjira ba, wata ma sai ta fara wayo tana magana. Akwai wanda tana to babanta yana tona rami ma ya shiga yana watsowa ƙasar, da ya fito gemunsa ya butu-butu ta kakkaɗe masa gemun, kuma yasa ta ciki ya binne. Wannan abu yake damunsa matsawar rayuwarsa. To wannan kaga shine babban laifi bayan shirka, kisan kai. Da yanzu ba a ɗauke shi a matsayin komai ba, a kashe mutum a kan mashin. To nawa ne kuɗin mashin ɗin? Sabon ma ba ka shi, nawa ne kuɗin? Mutum ya shiga ukunsa wallahi, duk wanda ya kashe wani wallahi ya shiga uku a wajen Allah. Zai tashi a ranar alkiyama wanda ya kashe ɗin ya ciwo kwalarsa ya shaƙo shi, jini yana zuba a jikinsa ya taho da shi gaban Ubangiji, haka annabi ya faɗa. Ya ce ya Allah ga bawanka, ka tambaye shi saboda me ya kashe ni? Tuhume shi a Ubangiji. To wannan shine laifi na biyu a girma. Qultu Abdullahi dan Mas'ud yace thumma ai, sai ya saki tambaya annabi sai wanne kuma? Kala sai annabi yace antu zaniya bi halilati jarika, wato mutum yayi zina da halila. Halila nan mata suka ce ai halaliyarsa, ma'ana ana nufin matarsa. Shine dai fassarar da tafarin jaya a cikin fassarori kashi uku da aka bayar. Wa antu zaniya bi halilati jarika, mutum yayi zina da matar makwabcinsa. Matar makwabci a cikin zinan ma zinan ta yi muni kowace. To amma wannan ita ta fi muni saboda babu wanda ya san sirrin makwabci kamar makwabci, babu wanda zai amince wa makwabci kamar makwabci, saboda makwabci zai iya jin maganar makwabcinsa da iyalansa ta kan katanga, zai iya jin motsinsu a cikin ɗaki da daddare. So akwai amana a tsakaninsu, akwai sanin sirrin juna, kuma idan zai yi tafiya su ne suke kusa da shi, su ya barwa. To kaga babu cin amana da lalacewa kamar mutum ya yi zina da matar makwabcinsa. Kowace zina ma haramun ce, amma wannan ita ta muni. Kuma ɗaya daga cikin matsalolin zina tana kaiwa tana jirkita abu da yawa. Kaga zina za ta iya sanyawa a samu ciki, idan aka samu cikin na kumar sisi yake sai a haife a gidan wanda aka ake tare da shi zai tsammata dan san to kaga yanzu an kallafa masa dawainiya a inda bai zamanto masa wajibi ba an wajabta masa abinda Allah bai wajabta masa ba haka ne domin wajibi ne mutum ya kula da iyalansa ya kula da ƴaƴansa ya ciyar da su ya dauki dawainiyar su to yanzu an kallafa masa ciyarwa sai ya je ya bashi ya zo ya ciyar da dan da ba nasa ba an kallafa masa shi a zatonsa nasa ne kaga an cutar da shi tana an yi babban laifi an daura masa abin da bai zama wajibi ba sannan na biyu zai tashi a gida da ba nasu ba ƴaƴan gidan mata za su riga ganin wannan cikin mansu ne za su riga ganin su a matsayin muharraminsu kuma zai iya ganin su a siffar da bai halatta shi yanzu ya gan su ba in mace ce ƴan uwanta da suka kaddara nata ne za su riga ganin ta a siffar da bai halatta su ganta ba kaga na an sake aikata haramci wanda yayi na farkon shi ne yake da laifin dan shi ya sabbaba wannan sannan na uku za a iya sanyawa aure ya shiga tsakanin waɗanda suke haramun su yi aure dan yanzu shi an tsammata dan gidan wane ne dan gidan wane kuma da shi da dan gidan wane akwai aure da yar gidan wane akwai aure a tsakanin su alhali inda an san hakikanin wanda ya sabbaba wannan cikin to za a ga yanzu fa wannan akwai haramci tsakanin sa da waccan da yanzu zai aura din an gane bayan yanzu a dalilin rashin sani sai a kawo masa ya aura wataƙila zai iya zuwa ya je auri ma waɗanda take abin nan ƙanwar babansa ko ubansu da ya ma wala Allah to kaga an kawo haramci sannan ita wannan zinan har ilau za ta iya sabbabawa a ci gadon da bai halatta a ci ba sai mai gidan ya mutu wannan iya ci gadansa alhali shi bai cikin masu cin gadansa kuma Allah ne ya raba gado ya ce ga masu ci yanzu an kawo wani bako ya ci ba a muhalli ba ai mun karanta hajabi ko cikin umansa da suke uwa ɗaya uba ɗaya tunda yana da ƴaƴa yanzu shi wannan sai a iya mutuwa a bashi a tsammata ɗa ne sai ya ci gado tare da sauran ƴan uwa kuma sun kange cikin umma daga ci wataƙila gashi ga ƴan uwansa ƴar uwarsa mace wanda suke la'abiya matsala sai su ci gado tare wanda inda shi nan an san shi ba dan gidan ba ne ita waccan yarinyar ce ita kadai to kaga kanin babanta da suke uwa ɗaya uba ɗaya zai iya zuwa zuwa ci gado yanzu an hana shi shi an haramta masa an halatta wanda bai halatta gare shi ba so kuma chalar da zina take sabbabawa na jirkita tsarin al'umma shi yasa Allah subhanahu wataala ya tsanani ga wanda yake da aure ya zina ko wacce take da aure ta yi zina sai a ce a kashe su a musu rajamu don su mutu saboda suna jirkita tsarin al'umma kwata-kwata wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki ya ce wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhara ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله السيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما شكرا سورة الفرقان الله يقول والذين لا يدعون مع الله كأجوان سيزموا مصداقي كأبين النبي فتح Allah yana faɗan siffofi na ibadar Rahman sai ya ce wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar waɗannan da ba sa bautar wani abin bauta baicin Allah ba sa bautar wani abin bauta tare da Allah kaga nan an nuna suna bautar Allah kuma suna bautar wani Allah ko to su ba sa haka shine ya shirka والذين لا يدعون مع الله إلها آخر باسا بوتا ما وانا أبون بوتا تارد الله واتو باسا بوتر الله تارد وننسى سنا بوتر الله أما باسا اي تارد وننسى سو باسا يمان Allah shi kadai suke bauta. To yanzu wanda yace Allah din ba shine abin bauta ba. Na gani a wani bidiyo wasu ma suna yi suna shewa. Suna la ilaha illa shehu. La ilaha illa shehu. Abin da suke ta faɗa kenan. Suna yi suna tsalle suna shewa. La ilaha illa shehu. Wallahi lazim. Yanzu waɗannan mushrikai ne ko kuwa mai ba mushrikai bane su. Ai mushriki shine wanda yake bautawa Allah tare da wani Allah. Shi yanzu sun kore Allah kwata kwata ba wani da suka kore. Shehu suka tabbatar su zindikai ne. Basu mai imani da Allah ba. Allah baya cikin kalan baya cikin ajandar su. Basu imani shi kwata kwata. Sun kore shi a matsayin bauta, shehu kawai suka isbati. Allah sauka. Kuma ce za a zauna a duniya lafiya. Musibun da suke tafa faruwa din billahi alazim yana da alaka da irin wannan zindikancin da ake yi. Kuma ana gani an kyale. Ana gani ba. Kawai wai dan mutane sun nasabta kansu zuwa ga wata aqida. To in aqidan su fito mana su ce mu ba ma tare da waɗannan in ba tare da su din suke ba. Ai sai su fito su ce ba ma tare da su. Mu wannan abun ba mu yadda da shi ba, abinda suke yin nan kafirci ne, to sai mu yadda. Amma dan sun nasabta kansu fa da su masu fada. Kuma su ba su fito sun yi inkari. Kuma ana gani. Ana karan tsaye ga Ubangiji. Wallahi musta'an. To Allah ya ambaci ibadar Rahman su ne waɗanda ba sa bautar Allah tare da wanansa. ولا يقتلون النفس التي حرم الله كما باسا كشي واران ده الله يحرمتا اكشي شي الا بالحق سي بيسا ابين ده الله يفدا ولا يزنون كما باسا زنا كاجا ابو اوكن نان سي اكا غوما سو وجه غدا كدوما مودن زنا شركا كيسان كاي سي اكا حدا تا ابوكان تغويتكا ده زنا ايتاتشي غامبان سو سو اوكو احدي haka suke tafi. Allah madaukaki yace wa man yaf'al zalik du wanda ya aikata waɗannan yalqa asama zai hadu da zunubai masu yawa. Yudha'afu lahu al'adabu yawm al-qiyama da zai sa a rubanya masa azaba a ranar al-qiyama wa yakhlud fihi kuma zai dawwama a cikin wannan azabar muhanan walaqantacce illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana ya daina shirka wa amila salihan ya yi kyakkyawan aiki ya daina laifin to fa ulaika yubaddilullahu sayi'atihim hasanat wadannan Allah zai musanya mummunan aikin nasu ya zamanto kyakkyawa. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah cikin الجواب الشافي الجواب الكافي في مسألة عن الدواء الشافي الداء والدواء جنة يا أمبتي مراتب نوات أن تسكي توبة زواج الله سبحانه وتعالى أقول أنه إذا ينا لي في سي توبة تونس سابا تاشي زي بزي كما سين سنبايا با أقول أنه إذا ينا لي في الله يورقد درجة سيادة وكسا to idan ya tuba zai iya komawa matsayinsa na baya a wajen Ubangiji gargunan irin yadda karfin tubar sa yake da ayyukan da ya sa a gaba. Akwai wanda ma in ya sa idan yana laifi da baya laifi yanzu ya koma yana laifi sai Allah ya warbar da darajar sa ya zamanto yayi kasa a wajen Ubangiji. Idan ya tuba to gargunan karfin niyyarsa da irin ayyukan da yake yi da nadama da kankan da kai da istikana inaba da tawadu to zai iya kowa ma sama da matsayinsa na baya. To kaga shine nan aka ishara aka ce fa ulaika yubaddilullahu sayi'atihim hasanat. Allah zai musanya mummunan aikin nasu ya zamanto kyakkyawa saboda Ubangiji ta'ala duk lokacin da bawa ya tuba daga laifi tuba ingantacce to Ubangiji yana jin dadin tuban nan tasa har ma yakan bashi tukuici. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya ce wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamkuha kuma ku biye mummunan aiki da kyakkyawa sai shafe wancan na bayan ya zamanto babu shi. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at zalika dhikra lil dhakirin, kamar yadda Allah ya ambata cikin suratul Hud. Wa fi hadithi Samurah ibn Jundab, a cikin hadithin Samurah ibn Jundab at-tawil, hadithi mai tsayin nan, fi ru'yan nabiy sallallahu alaihi wasallam, a cikin mafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, qala annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi, yace fantalakana, sai muka tafi, fa ataina ala mithli tannur, muka tafi zuwa ga wani abu mai kama da tadar masa, tanda, tandar masa. Annabi ne ba da labarin cewa yana bacci, sai mafarki. Mafarkin annabawa gaskiya ne, zahiri ne, ba ka walwal ne ba ne. Mala'iku guda biyu sai suka zo, sai suka ce mu tada shi a baccin, suka ce zo mu tafi. To shi ne suka tafi da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga min ajaibi malakuti samawat, ababen mamaki aka danga nunnuna masa. Ya ga nau'o'in azaba da aka ambata, annabi ya ba da labarin su har nau'i daban-daban guda bakwai. Duk inda aka je idan ya ga nau'in azaba sai ya nemi ƙarin bayani, sai mala'iku su ce masa wuce mu tafi, wuce mu tafi. Sai da suka gama gani, har ma suka zo suka ga annabi Ibrahim alaihi salam, har ma ya ga waɗansu abubuwa da dama, tukunna sai suka masa fashin baki na abubuwan duka da ya gani. To shi ne ana ce ma wannan hadithi ar-ru'ya al-manamiyya, haka ake masa inkiya, hadithi ru'ya al-manamiyya. To shi ne yace hadithin yana da tsayi, yace fi ru'yan nabiy sallallahu alaihi wasallam, cikin mafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, qala annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yace fantalakana, sai muka tafi, fa ataina ala mithli tannur, muka je zuwa ga wani abu mai kama da tadar ma, tandar masa. Kada yace wa asibu annahu kana yaqul, kuma ina tsammanin ma mai riwaya ya ce mini, annabi ya ce fa idza fihi lagatun wa aswatun, sai naji harbowa, wa aswatun, naji saututtuka. Kala sai yace fattala'na fihi, sai muka tsinkaye, muka leka cikin wannan abu, katon abu ne fa, amma shafinsa kamar shafin tandar masa. Annabi ya ce sai muka leka, fa idza rijalun wa nisa'un, sai muka ga mazaje da mata, quratun tsirara, fa idza hum ya'tihim lahabun min asfala minhum, sai muka ga harshen wuta sai iyo yu ta kasansu, fa idza atahum dhalika lahabu, idan wannan harshen wutan ya je musu ya mamaye su, dawdaw, sai su dinga kuwa, kuwa da ake sambatu shine dawdaw. Qalu, qala, annabi ya ce qultu, sai na ce wato qultu lahum, sai na ce ma mala'iku, ma haula, menene waɗannan kuma? Kaga ya maka dash 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 ko, to akwai bayani har sai da aka je karshe anan, cewa masa kullun yin ya tambaye su man haula, ko ya ce ma hadha, ko ma haula, sai su ce intalik intalik. Annabi sai ya ce fantalakna, sai muka tafi har sai da muka je wajen kaza da kaza. Nan ma idan ya gani, idan yayi tambaya, sai su ce intalik intalik, mu je dai mu je dai. To har a ƙarshe annabi sai da aka ga waɗannan da ka gani a siffa kaza da kaza ɗin nan, to shine annabi ya ce sai ƙala, sai suka ce min humuz zunnatu waz zawani, su ne mazinata maza da mata. Wannan azaba ce da ake musu, azaban barzahu, ba ma azaba cikin wutan bane, azaba ce ta barzahu ake musu. To ma a cikin barzahu akwai daɗi, akwai rashin sa. To kaga wannan duka yana nuna mana muni na wannan aiki. Ubangiji Allah ta'ala ya mana tsari, Allah ya tsare mana mutunci, ya tsare mana addinin mu, duniya da lahira. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya tara mu cikin lada, wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.